Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 3 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, za mu yi amfani da wannan dama mu nemi afuwarku saboda tangardar da muka samu a shirinmu na rana. To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos a Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar kula da gine-gine na jihar bayan da dogon benen nan mai hawa 21 ya ruguje a birnin a farkon makon nan. A jamhuriyar Niger kuwa, wata kota a jihar Tillabéri ta fara shari'ar mutanen da hukumomin kasar suke zargi da kasancewa 'yan kungiyar Boko Haram ko hada hannu da kungiyar.
Duka wakilan jama'a na can kenan, wanda ake cewa bulama sarakan garga hakimai na angon, duka in ka gani suna nan, an kawo su don su sheda wanda suka sani tabbat, wanda ba su halaka da wannan su sheda, wanda sun san suna da halaka su sheda.
Za ku ji karin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Laraba cewar tsananin cin zarafi ya mamaye yankin ƙasar Habasha na tsawon shekara ɗaya, a yayin da wani bincike na haɗin gwiwa kan zargin aikata ba daidai ba ya ɗora laifin musgunawa jama'a kan dukkanin ɓangarori, amma ya kaucewa faɗin wani ɓangare ya fi laifi. Binciken ya samu cikas sakamakon tirsasawa da hannun hukumomi da suka yi, kuma bai zirci wasu yankuna da yakin ya fi shafa ba. Rahoton wanda ba kasafai ake ganin irin shi ba na haɗin gwiwa tsakanin ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Habasha da gwamnatin ta kirkiro, an fitar da shi ne kwana guda gabanin cikar yakin shekara guda, yayin da ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka ta shiga sabuwar dokar taɓaci tare da dakarun Tigray da ke adawa da junansu suna yi wa babban birnin barazana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa haɗin gwiwa ya zama dole domin tawagarta ta samu damar shiga yankin da ke fama da rikici, wanda hukumomin Habasha suka haramta wa 'yan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauran masu sa ido daga waje shiga yankin. Ƙasashen Afirka a taron sauyin yanayi na COP26 a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland sun soki lamirin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na gaza cika alƙawalin da suka yi na ba su biliyoyin daloli don taimaka musu wajen tunkarar sauyin yanayi. Ƙasashe masu ƙarfin arziki a duniya da ake kira G20 suna da kashi 80 na hayaƙi mai gurɓata yanayi, sai dai masana kimiyya sun ce ƙasashe matalauta musamman a nahiyar Afirka na fama da mummunan tasirin sauyin yanayi. A shekarar 2009 ƙasashe masu ƙarfin arziki suka yi alƙawalin baiwa ƙasashe masu tasowa dala biliyan 100 a duk shekara domin taimaka musu wajen tunkarar sauyin yanayi, amma an mayar da ranar da aka cimma matsaya zuwa shekara ta 2023 a farkon taron koli na COP26. A yayin da suke jawabi a taron a jiya Talata, shugabannin ƙasashen Afirka sun nuna fushinsu. Nana Addo Dankwa Akufo, shugaban ƙasar Ghana, ya ce 'yan Afirka a zahiri ba su ji daɗin yadda ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka kasa cika alƙawalinsu. Akufo ya shaidawa wakilan taron cewa waɗancan al'ummomin duk da haka sun dage cewar mu yi watsi da damar da za a samu na bunƙasa tattalin arzikinmu cikin sauri, wannan wani nau'i ne na rashin daidaito mafi muni. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kasashen sin da Rasha na shirin gabatar da wani kuduri na haɗin gwiwa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman kawo ƙarshen tarin takunkumi na tattalin arziki da aka kakabawa gwamnatin. Daga cikin takunkumi da kasashen biyu ke son a ɗage, akwai dokar hana 'yan Koriya ta Arewa yin aiki a kasashen ƙetare da aikawa da kuɗaɗensu ga danginsu a gida, fitar da abincin teku da masaku da kawo ƙarshen takunkumin shigowa da mai da aka tace. Daktarin ƙudurin, wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press da Reuters suka samu a keɓance, ya buƙaci kwamitin tsaro mai wakilai 15 da cire takunkumin da nufin inganta rayuwar fararen hula na Koriya ta Arewa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara kakabawa Koriya ta Arewa takunkumi a shekara ta 2006 saboda shirye-shiryenta na makamai masu linzami da kuma makaman nukiliya, wanda suka ƙara ƙarfi a duk wani gwaji da fanyen ke yi wanda ya saɓawa ƙasashen duniya duk da tabarbarewar tattalin arzikinta. Daktarin ƙudurin ya ce ɗage takunkumin yana jaddada wajibcin mutunta halattattun matsaloli na tsaro na DPRK da tabbatar da walwala, mutunci da kuma haƙoƙin mutane a DPRK. Jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ba da amincewa ta ƙarshe ga allurar rigakafi ta COVID-19 na kamfanin Pfizer ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Daraktar cibiyar kula da cututtuka ya ba da izinin a cikin daren jiya Talata. Sanarwar ta zo ne sa'o'i kaɗan bayan kwamitin ba da shawara na CDC ya yi matsaya cewar za a iya ba da allurar rigakafi ta Pfizer ga yara masu shekaru 5-11. Kamfanin na Pfizer ya riga ya aika miliyoyin allurar rigakafi zuwa jihohi da ofisoshin likitoci da kuma kantinan magunguna, kuma likitocin yara sun shirya soma yin allurar rigakafin ƙananan yara. Allurar yara na musamman ta kunshi kashi 1/3 na adadin da aka ba matasa da manya. A ƙarshe, ƙasashen nahiyar Asiya sun fara buɗe zirga-zirga bayan ƙasashe da dama a yankin sun sanya tsauraran matakai don yakar annobar COVID-19 daga Thailand zuwa Koriya ta Kudu zuwa Cambodia. Gwamnatin ƙasashen na Asiya sun sassauta dokokin nisanta juna, kuma a wasu lokuta ma suna fara maraba da baki.
Gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin jihar Lagos a Najeriya ta ba da umarnin dakatar da shugaban hukumar kula da gine-gine na jihar, ta kuma kafa wani kwamiti mai zaman kansa domin gudanar da bincike akan rugujewar benin nan mai hawa 21 a birnin. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai, gawar mutane 20 aka gano a baraguzan ginin. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwana biyu bayan da wani gini mai hawa 21 ya rugujewa a birnin Lagos, har yanzu jami'an ceto na gaggawa da sauran jami'an soji da 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan zakulo wasu masu rai a wannan gini da ya ruguje da mutane kimanin 50 da aka ce suna karkashin wannan gini. Kawo yanzu dai mutane 20 da aka fito da gawawakin su an aje gawawakin ne a wani asibiti na birnin Lagos, yayin da kuma akalla mutane 9 aka same su da rai, inda 6 ke karban magani a asibiti, inda kuma guda 3 aka sallame su zuwa gidajen su. Tuni dai gwamnatin jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu, wanda ya ziyarci inda wannan gida ya fadi, ya bayyana dakatar da babban manajan director mai kula da hukumar kula da tsara gidaje da bada izinin gine-gine na birnin Lagos, Mr. Bolahan Oki, sai an kammala gudanar da bincike game da musabbabin faduwar wannan gini. Ga dai abinda gwamna Babajide Sanwo-Olu ke bayyana wa 'yan jaridu a lokacin da ya ziyarci gurin da wannan gini ya ruguje.
Like I said, I'll be signing an executive order to put a legal backing to the independent inquiry panel that was set up, you know, and their terms of reference to just mention to you will be to determine causes or cause of the collapse of the building under construction, whether there were full compliance with fiscal planning, building and building material laws on the state.
Yace yanzu haka na bada umarnin kafa wani kwamiti mai karfi wanda zai kunshi jama'a masu zaman kansu domin gano musabbabin faduwar wannan gini, tare kuma da daukan matakan da suka dace. Kawai yanzu akwai waɗanda suka ji rauni waɗanda suke karkashin kulawan asibitocin mu, haka kuma ana ci gaba da gudanar da bincike da fatan gano wasu masu rai a wannan gini. To koya masana harkokin gine-gine ke ganin wannan matsala na faduwar gine-gine a Najeriya, musamman ma dai birnin Lagos? Tambayar kenan da dai wa injiniya Abakar Haruna, wani kwararren injiniya na gine-gine.
Zai yiwuwa gari kamar Lagos wanda yake da ruwan injiniyoyi kwararre, na san Koren tana da kwararrun injiniyoyi da ke sawa wajen duba irin duka waɗannan ayyuka don a bi ka'ida. Sannan na san gwamnatin kowace jiha tana da hukumar ƙasa da gidaje waɗanda ke kula da tsarin gine-gine. Ina ganin ba a ma ba mutum permission ya ware gini sai ya kai tsari na tasawira gina da zai yi da sa hannun injiniyoyi da waɗanda suka yarda kwararru cewa wannan gina in an yi ta za ta tsaya. To idan kaga irin wannan ya faɗi, akwai wanda bai yi aikin shi ba. Yana ɗaya daga cikin bin ka'ida. Idan ka lura mafi yawa ayyukan gidajen da ke wata ba ka ganin na gwamnati.
A hirarsa da manema labarai, Malam Ibrahim Faruloye, babban jami'in hukumar NEMA da ke kula da Lagos da kuma jihohin yammacin Najeriya, ya ce har yanzu ga wakin mutane 20 ne aka zakulo daga wannan gini da ya ruguje. Baban Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida baban gidan Jibrin. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Wata kotun jihar Talabere ta fara shari'ar mutanen da hukumomin kasar suka kama a shekarar 2015 saboda zargin su da kasancewa 'yan kungiyar Boko Haram ko hada kai da kungiyar wacce ta yada ayyukanta daga yankin arewa maso gabashin Najeriya zuwa jihar Difa a tsakiyar shekarar ta 2015. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da wannan rahoton daga birnin Yamai.
Cikin yanayin sirri ne wata kotun daya daga cikin gundumomin jihar Talabere ke sauraron mutanen da ake zargi da hannu a aika-aikar kungiyar ta'addancin Boko Haram a jihar Difa yanzu haka. A ci gaba da yunkurin tantance masu laifi danganin an sallami waɗanda shari'a ta wanke. Da dama daga cikin dangin waɗanda wannan al'amari ya shafa na kai da kawo a tsawon kwanakin da aka yi a wannan zama. Sai dai kawo yanzu ba a bayyana yawan waɗanda suka gurfana ba, ballantana a san adadin waɗanda aka samu da laifi ko aka san haka. Kaka Tudagoni Mamadu na kungiyar Alternative Espoir Citoyen na daga cikin masu bin diddigin wannan shari'a.
Duka wakilan jama'a na can kenan, wanda ake cewa Bulama Sarakan Galga Hakimai na angon, duka in ka gane suna nan, an kawo su don su sheda wanda suka sani tabbata wanda ba su halaka da wannan, su sheda wanda sun san suna da halaka, su sheda sun fara shi tun wani sati na gaba wanda ya wuce, ina ji nan zuwa Juma'a za a ida shi, wanda suke da dan hali ƴan uwansu da mun arziki su akwai wanda suka dauka musu lauyoyi, in aka ida shi za mu san mutane nawa aka ma shari'a, nawa aka saki, mutane nawa shari'a ta kama su, a lokacin za mu dawo mu kara baku bayani.
Wannan shine karo na uku da ake shari'ar mutanen da ake zargi da hada kai da Boko Haram tun bayan da kungiyar ta soma kai hare-hare a jihar Difa a shekarar 2015. Sai dai sau ɗaya tak aka yi wannan zama a Difa, matakin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke nuna rashin gamsuwa da shi.
sai a doko mutane a kwashe su a zo a yi shari'a a nan Yamai alhali ko wanda ake zargi da wanda suka ji ciwon duka suna can difa ku difa da Yamai ko wajen kilo 1500 shi yasa kungiyoyi masu kare hakkin bil'adama suke ta ce ma gwamnati an so samu ne a je difa tunda a can ne masalan ya faru a can ne victim wanda aka ji ma suke aje a yi shi ina tuni so guda an taba zuwa difa akai wannan shari'a
sama da mutane 1000 ne aka kama a jihar difa a washe garin barkewar rikicin boko haram lamarin da ya haifar da rudani da korafe-korafe a wajen jama'a abinda ya sa kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa suka shiga matsalan ba ga hukumomin Niger akan bukatar gurfanar da waɗannan mutane a kotu ta yadda za a kauce toye haƙoƙin waɗanda ake hasashen an kama ne a bisa kuskure mafarin damka wannan aiki a hannun wata kotun musamman shari'ar laifuffukan da ke da nasaba da ta'addanci wacce ta yi zamanta na farko a shekarar 2017. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman akan gidajen yari.
Fasa gidajen yari yana neman ya zama ruwan dare a Najeriya. A baya-bayan nan an fasa gidajen yari a jahohin Imo, Kogi da Oyo. Na zagaya jahohin kudu maso yammacin Najeriya ta wayar tarho don jin ko an taba fasa gidajen yari.
Rana ajigaro magwamnin jihar Osun.
Na jihar Osun an taba fasa gidajen yari.
Jihar Osun a tarihi ba taba fasa gidajen yari a nan jihar Osun ba.
Ana ga gani me yasa ba a samu fasa gidan yari a nan jihar Osun ba har kawo yanzu.
To ya danganta da dalilin da dokan matakan gari.
Kana nuhin ma'aikatan tsaro irin yan sanda, sojoji da irin jami'an da ke gadin gidan yari suna dokan matakai ne.
Suna dokan matakai ne sosai yadda wasu ba ta gani da za su fito su fasa gidan yarin ba.
Koko dai babu irin manyan masu aikata laifuffukan nan a nan jihar Osun da ake kaiwa gidajen yari.
To ba a rasa saboda haka amma dai saboda mu ga wannan da sun dinki suna dokan matakai sosai a nan jihar Osun da haka ba za su samu damar zuwa su gidan yarin ba.
To amma kwaciyar jihar Osun kamar irin jihar Oyo an taba fasa gidajen yari har da babban gidan yarin nan na Agodi Ibadan da kuma Abologun da ke garin Oyo. Ku yaya kuke kallon wannan fasa gidajen yari?
Ka suka ci sosai nan ga irin gidan jihar kamar jihar Oyo a ciyar ana an fasa gidan yari irin jihar Oyo.
Kana ganin cewa akwai wata illa ga fasa gidan yari?
Akwai wata illa ga Hajji Hassan kamar gidan yari kamar irin jihar Oyo a ce an fasa gidan yari ya ce akwai babban illa sosai da haka nan.
Abi daga nan Ondo, Abi yaro daga nan Ondo.
An taba fasa gidan yari a nan jihar Ondo?
Insha Allah a shekarun baya kusan shekara ta 2013 ranar 30 ga watan 6 an fasa gidan yari a nan Lokuta ta hanyar Ondo zuwa Akure. Babban gidan yarin su ne kenan. Kuma aka fasa shi lokacin na fursunoni da yawa sun ce wasu ya Allah ya kaddace aka kama wasu aka nan su a kuma wasu su ba su dawo ba da gaci.
Sau nawa aka taba fasa wannan gidan yarin?
Eh shi wannan so guda ne amma kana a yi wannan akwai wani can shekarun baya an dan jima da a cikin garin ma Ondo lokacin da aka yi wani danya mutum shi ma akwai wani gidan yari na tsoro na nan na cikin garin Ondo shi ma an taba fasa shi amma an dan jima amma dai shi wannan dai na baya ba da shi ne da aka yi na Olokuta dinga da aka yi.
To shi wancan ma da aka fasa na cikin garin Ondo ko an kai wasu miyagun mutane ne a wajen?
A ba wani miyagun mutane da ake kai aka kai wannan gidan mata ne wannan ma bawar gidan yari ma da bayan ne mata ma a cikin wannan gidan yari wanda aka kai. Amma ciwon ce ne yana da tsauraran matakan tsaro don na mamaki ma da aka ce an fasa wancan gidan yari na Olokuta. Cikin mutane sun yi ta ga irin tsauraran matakan tsaro da akwai a wannan gidan yari.
Kace shi wannan gidan yarin na gari mata ne duka zalla ba maza a ciki?
Lalle a hakika wannan lokaci duka mata ne yanzu dai zancin nan da ake duka mata ne.
To mata ne na fasa shi ko maza?
A maza ne duka fasa shi.
Su waɗanda suka fasa shi sun fasa ne domin su fidda mata a ciki ko ko me yasa?
To gaskiya ga wannan lokaci wani tarzoma ce wanda zai tashi mutane ba ka iya ganewa wannan lokaci don tarzoma ce aka yi wanda ya kasance aka koya an kone dan sanda wannan lokaci. Ba kuma a matsayin mu na baki ga wannan lokaci ba za mu iya tantance daga wani manufa ya sa suka fasa wannan gidan yari ba.
Akwai jami'an tsaro irin sojoji da 'yan sanda da sauran gandarobi masu kula da gidan yarin da yawa?
Baya da ma nisa da barikin sojoji wanda ke na Akure. Baya da nisa sosai da barikin sojoji da ke Akure. Yana na kan hanya Ondo zuwa Akure.
Sunana Comrade Noah Lawal Giwa, gaban kungiyar matasa 'yan arewa mazauna jihar Ekiti.
To a nan jihar Ekiti
rikici ko fashe-fashen gidan yarin ya kai gare ku?
To gaskiya yanzu dai bai kai gare mu ba, amma dai an taba yi shekarun baya.
A wace shekara ta aka yi kuma a wane gari ne aka yi a can shekarun baya?
Babban birnin jihar Rikici ne, wato Ado Rikici kenan. Kin prison din su da yake hanyar Afawo a Ado Rikici. A ranar Lahadi 30 ga watan Nuwamba 2014. Wayewar garin ranar Litinin, wato ɗaya kenan ga watan Disamba shekara 2014. Wato ƴan gidan yari da suka tsere sama da 340 da wani abu. An kashe gandun-ruwa mutum daya, sannan an kashe irin manya-manyan karnuka ɗin nan da suke amfani da shi sama da guda 20.
Na gadin gidan yarin?
Na'am. Ta yawan waɗanda suka kawo harin za su kai kusan mutane 60.
Na farko dai shugaba Yunus Alhaji wato da hafoshi wa ban kungiyar labu san ka da taimakon juna ta kasa reshen jihar Lagos a yanzu kuma tsohon yaro na kasa na za a yanzu haka ina zaune a Bajabo da jihar Ogun.
To a nan jihar Ogun an taɓa samun fasa gidajen yari?
To a gaskiyar magana ni dai kam ban ta ko da an yi ni kam ban samu labari ko da na samu labarin gaskiya abin da ya ja lokaci ba kan yi tuna a lokacin ko rana fa gaskiya.
Labaran da kake ji ana cewa an fasa gidan yari a wasu jihohi, yaya kuke kallon wannan fasa gidan yari?
Ma ba jin daɗi ko kaɗan domin irin mutanen da ake fasawa su fito a mutane ne wanda dama suka gallabo al'umma ko su mugayen halaye su kai su wannan guri, duk da dai ba za a ce duka ne su da mugayen halaye ba, wasu ba za a ga jaza musu a kai ko kuma saudari ne dai Allah ya sa ya kai su alƙalai suke tantancewa.
Wani masani ya yi fashin baki a game da fasa gidajen yari a Najeriya.
Sunana Gamsuwa Abdulkadir, sashen nazarin zamantakewa ta ɗan adam Jami'a Usman Dankodiyo.
Dokta, menene dalilin da yasa ake ta samun fasa kurkuku a Najeriya?
To gaskiya wannan wani sabon abu ne da ya ɗan wani nau'i na laihuhuka. Kafin wannan gwamnati za a ga can baya duk yadda za ka ce a game da wannan criminal justice system namu, za ka iya cewa ma'aikatan gidan yari suna iyaka ƙoƙarin sosai, saboda da wuya haka ji an samu matsala na kwashe gidan yari mutane su ito. Za a ga babban abu ne wajen yadda suke rike ƴan gidan yari. Amma wannan lokaci kuma sai abin ya zo da barkwanci. Kuma wannan yana ana iya cewa akwai nau'i na siyasa na ƙabilanci na kuma na yanki, kuma za ka iya kawo harka addini ciki da sauransu, da kuma rashin ita wannan gwamnatin sai ka ga tana tsari-tsari ko kuma ada tana saku-saku ga waɗanga masu aikata laihuka, saboda kila wasu da lallai wanda ita ya sanin wannan. Sannan yana cikin abubuwan da ke kawo waɗannan abu, yanzu za ka kama yawancin masu aikata laihuka har dai 'yan kudu kamar sun ɗare ne ga gwamnati. Ita kuma gwamnatin maimakon ta tashi tsaye ta nuna musu gwamna gabas yake, sai ka ga tana saku-saku da su. Sai shi na haga kullum wannan kwashe gidan yari a je police station a kashe 'yan sanda a kashe soja, waɗannan abubuwan suna faruwa. Wanda ka ga ai kamar lokacin Obasanjo bai ɗaukar wannan riri bai ɗaukar wannan wulaƙanci, amma wanda gwamnatin sai ka ga tana saku-saku. Za a ga 'yan ta'adda ko kuma masu aikata waɗanga laihuka kamar sun zai 'yan nelen gwamnati.
Dokta, yanzu me ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi domin kauda wannan fashe-fashen gidajen yari?
Abin da ya kamata ta ɗauka sai ta ɗau cewa ita gwamnati ta zama gwamnati ta. Me yasa lokacin baya ba a yi? Me yasa an raina wannan gwamnatin ne komi? Dole sai ta tashi tsaye ta nuna ita gwamnati ta. Yanzu ka duba kudu wannan gwamnati wanda ya kori Fulani ya ce ya ba su lokaci kaza, in ba su tashi ba an ka kone mutane, aka kashe mutane, aka zo aka yi 'yan ka. Wannan gwamnatin ta sa baki da baya ka ja shugaban kasa ana cewa waɗanda suka yi 'yan ka ɗanga suna ta ai abin nan akwai mutane na gari cikin su ba ta gari na suka shigo lokacin siyasa na suna da 'yanci. Waɗannan abubuwan dole ko da muna cikin lokacin gwamnatin siyasa, dole sai gwamnati ta hannun gwamnati ta. Mutane masu son a zauna lafiya a zauna da su, waɗanda a zauna lahiya, dole sai wannan kalmar da shugaban ƙasa ya uwa da ita na cewa awa mutum language ko kuma in ce maka yaren da ya kaji. To amma za a ga wannan gwamnatin tana saku-saku, amma kuma ba za ka ce layin shugaban ƙasa su waɗanda an riƙe da kamar a ce IG da su SS da su sojoji da sauransu su ya kamata su yi wannan aiki.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Black Star sun gane Melvin Rajabati zai ambata sunayen ɗan wasansa a karawar neman samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za su yi da ƙasar Habasha wato Ethiopia da Afirka ta Kudu a ranar Alhamis. Mai koyarwan ɗan ƙasar Sabia a ranar Talata ne aka zaci zai ambata sunayen, amma sai aka tura lokacin zuwa ranar Alhamis inda aka gayyaci ƴan jarida su zo su samu tsarrabar aikinsu. A ranar 14 ga watan Nuwamba shekara 2021 ake tsaron Melvin zai kira kammalallin ɗan wasan nasa ko dai na Black Star. Tsohon mai koyar da Black Stars wasa Sike Akuno ya kai ƙaran hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ga kotun hukunta ba daidai ba a fagen wasanni, cewar an yi masa ba daidai ba da aka kawo ƙarshen kwandilansa, kana kuma ga ƙin biyansa albashinsa. An dakatar da tsohon kaftin ɗin na Black Stars tare da mataimakinsa biyu David Duncan da Patrick Gravers daga aikin nasu ne bayan shan kashi da Ghana ta yi a hannun Afirka ta Kudu a wasanni marin gurbin shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Tsohon kocin Asante Kotoko ya yi rikodin nasarori hudu a cikin wasanni goma wa Black Stars. An dai yi waje da shi ne dangane da mugunyar rawar da ya taka a wasannin na fidda gwani, inda ya yi nasara ɗaya rakin da shan kashi a hannun Ethiopia da Afirka ta Kudu. Everton da ke taka leda a Premier League ɗin ƙasar Ingila ta nuna sha'awar ta ga ɗan wasan tsakiya na Ghana Idris Baba. Da jimawa ɗan wasan na tsakiya ya kasance wadda ke a idon manajan Everton Rafael Benitez, kuma saura ƙarshe ne da ya yi rajistansa lokacin da yake wasa a Real Madrid. Sai dai ba a samu daidaito ba a tsakanin Los Blancos da wakilansa. Daga bisani ne ya maye gurbin Thomas Partey Atletico Madrid, to amma sai Real Mallorca sun ka shigar da wani sabon ƙa'ida cikin kwandilan nasa, abinda ya sa ya yi wa Raji Blancos tsada. Baba ya kulla sabon yarjejeniya da saukakkan ka'ida a Euro miliyan 45. Yanzu Everton ta shirya ta biya wannan kuɗi don ta samu ɗan wasan na Ghana a Merseyside kaka mai zuwa. Mai koyar da Hazakas Ladies wasa coach Yusuf Basigi ya bada tabbaci ga magoya bayan klubin cewar za su bar Ghana ta yi fariya lokacin da suke shiga gasar ligan zakaru mata na CAF. Hazakas Ladies za su shiga gasar a matsayin zakaru waɗanda sun kalashi gasar Wafu Zombi. Zakaran ligan ɗin matan Ghana sun soma nasu kamfen ne akan Malabokin FC na Equatorial Guinea. Game da Abedda Basigi ya ce ne klubin ya shirya sosai wa gasan, kuma za ta bar Ghana ta yi fariya. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Laraba cewar tsananin cin zarafi ya mamaye yankin ƙasar Habasha na tsawon shekara ɗaya, a yayin da wani bincike na haɗin gwiwa kan zargin aikata ba daidai ba ya ɗaura laifin musgunawa jama'a kan dukkanin ɓangarorin, amma ya kaucewa faɗin wani ɓangare ya fi laifi. Ƙasashen Afirka a taron sauyin yanayi na COP26 a birnin Glasgow na ƙasar Scotland sun soki lamirin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na gaza cika alƙawalinsu da suka yi na biliyoyin daloli ga ƙasashe masu tasowa don yaƙar ɗumamar yanayi. Haka zalika an ji cewar ƙasashen Sin da Rasha na shirin gabatar da wani ƙuduri na haɗin gwiwa ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman kawo ƙarshen tarin takunkumi na tattalin arziki da aka kakabawa gwamnati.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.